الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. يوم مسلمين منا وجونا قيسور فتاة الخير قيسور مسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Godiyarmu cikakkiya ga Allah madaukakin sarki Rabbul Alamin, wanda ya ni'imta mu da haduwa da ku a yau 29 ga watan Safar shekara 1442 bayan hijira, wanda ya dace da 16 ko 17 ga watan 10 shekara ta 2020 miladiya, a masallacin Anas bin Malik a nan unguwar Gwallaga a birnin Bauchi, domin ci gaba da karatun littafin Umdatul Fiqh na Ibn Qudamah al-Maqdisi, Allah ya rahama a gare shi. Wannan shine darasi na 144, kuma za mu tashi kitabu Zihar. Mun gaba da ahkamu talaq, hukuncen mutuwar aure ta hanyar yin saki. Yanzu kuma za mu shiga abubuwan da suke da alaka da abin da ke iya kaiwa ga mutuwar aure, amma shi ba a cikin babin saki yake ba. Zihari yana iya kaiwa ga aure ya mutu. Li'ani yana iya kaiwa ga aure ya mutu, amma ba saki bane. To waɗannan sai malam ya hada su daban, ya musu kitab daban, bai hada su a cikin kitabu zihar, kitabu talaq ba. Amma dukkan su suna matsayin rassa ne daga kitabun nikah. Zihari a cikin wannan babi zamu koyi abubuwa da dama. Sannin me ake nufi da zihari, sannan kuma wani irin nau'in zihari a irin yanzu yake iya faruwa, wanda ya bambanta da irin na zamanin da. Na zamanin da cewa mutum yake yi ke kamar bayan mahaifiya ta kike, amma yanzu a al'adarmu mutum baya faɗan irin wannan. To amma mutum zai iya ziharin ta wata hanyar, mutum ya ce wa matarsa in ya sake taɓa ta kamar ya taɓa kanwarsa ce, ko kamar ya taɓa gwaggwarsa, ko ma ya ce uwar da ta haife shi, ko ya ce da ke da uwata duk ɗaya nake ganin, ko da ke da ƴata duk ɗaya. Ana fahimta? Sannan kuma in mutum ya auka cikin wannan, ya ake a gyaro ta? Sannan in ita matar ce ta yi wa mijin ba? Sannan babban abin da zai fi damun mu a irin wannan zamani shine lafuzan soyayya da mutane ke yi. Shi yana da alaka da wannan, mutum ya ce wa matarsa momi, ko ta ce masa dadi, ko ya ce mata my daughter, haka ne? Ko ya ce mata my baby. Baby ba ƴarka ba kenan? To ya hukuncin wannan? An fahimta ko? Kafin mu shiga ciki, za mu yi amfani da wannan dama mu dan isar da sakonni na addu'o'in alkhairi ga waɗansu bayin Allah, musamman marasa lafiya, waɗanda suke da alaka da wannan darasin, da waɗanda ke zuwa kai tsaye, da kuma waɗanda suke bin mu koyaushe. Daga cikin waɗanda ke halartar wannan darasin a koyaushe, kuma Allah ya jarrabe su da rashin lafiya, akwai Dr. Ashiru Adam, wanda kuke ganin shi yake zama a nan kusa da ni, ya gamu da lalura ta rashin lafiya. Tare da kuma Alhaji Garba, namu shi Alhaji Garba ya samu lafiya gashi yau har ya dawo. Shi Alhaji Ashiru ya kwanta a asibiti amma an sallame shi yana gida. Muna masa addu'ar Allah ya bashi lafiya, har Allah ya sa ya sake dawowa cikin mu. Akwai kuma daga cikin bayin Allah da suke bin mu ko yaushe akan karatun nan, dole cewa ba tare da mu suke ba a nan kasar, kullum ana tura mu, su ma suna tura wa waɗansu. Kamar akwai bawan Allah Muhammad Abu Islam, wanda za ku ga yana yawan yanke karatukan da yana sawa a Facebook da sauransu, kuma shine kaman jagoran da yake tura karatukan nan wa yawan ɗalibanmu waɗanda suke Turai. Yana zaune a Brussels a ƙasar Belgium. Jiya ya sanar da ni cewa ya kamu da matsala ta rashin lafiya, yana kwance. Muna addu'a Allah Ubangiji ya ba Muhammad Abu Islam lafiya, kuma ya ci gaba da harkokinsa na addini da rayuwa lafiya. Akwai kuma wasu mutane biyu, ɗaya Malam Husaini da yake birnin Duwala a ƙasar Kamaru, shi ya gamu da rashin lafiya ta ciwon ƙafa tun kwanakin baya, na dan kwana biyu ban yi magana da shi ba, ina tsammani shi ma yanzu mai yiwa Allah ya sa ya samu lafiya, muna addu'a Allah Ubangiji ya bashi lafiya, ciwon nasa ya dan ja sosai amma muna fata Allah Ubangiji ya sa ya zama masa kafara. Akwai Alhaji Muhammadu Yakubu wanda shi ma yake duwala, shi mahaifinsa ne ya rasu, shi ma yana bibiyan mu koyaushe, muna fata Allah Ubangiji, kwanakin baya ma da naje kamaru shine wanda ya jagoranci waɗanda suka gayyace ni, Allah Ubangiji ya gafarta wa mahaifinsa, dukkan kuma ɗan uwanmu waɗanda suke da matsala ta rashin lafiya da cututtuka da damuwa, Allah Ubangiji ya warware kuma ya bada lafiya. Waɗanda kuma suke cikin lafiya, Allah ya ƙara mana imani da kuma arzikin da za a mori lafiya. Yanzu za mu karanta a takaice sannan mu jime mallam ya ce. Bismillah.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. يقول المصنف رحمه الله كتاب الظهار، وهو أن يقول لامرأته أنت علي كظهر أمي، أو من تحرم عليه على التأبيد، أو يقول أنت علي كأبي يريد تحريمها به، فلا تحل له حتى يكفر بتحرير رقبة من قبل أن يتماس، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وحكمها وصفتها ككفارة الجماع في شهر رمضان، فإن وطئ قبل التكفير عصى ولزمته الكفارة المذكورة. ومن ظاهر من امرأته مرارا ولم يكفر فكفارة واحدة، وإن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة فكفارة واحدة، وإن ظاهر منهن بكلمات فعليه لكل واحدة كفارة، وإن ظاهر من أمته أو حرمها أو حرم شيئا مباحا، أو ظاهرت المرأة من زوجها أو حرمته لم يحرم، وكفارته كفارة يمين. والعبد كالحر في الكفارة سواء، إلا أنه لا يكفر إلا بالصيام.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما لم يأتي كتاب الظهار بياني mai faɗi dangane da hukuncin zihari. Wa huwa, malam ya ce abin da ake nufi da zihari shine an yaqula limra'atihi, mutum ya ce da matarsa, anti alayya ka zahri ummi, ke kamar bayan mahaifiyata kike a gare ni. Aw man tahrumu alayhi ala ta'bidi, ko kuma ya faɗi hakan ya jingina matarsa da wata wadda ta haramta a gare shi haramci na har abada. Aw ya kula, ko kuma ya ce da matar, anti alayya ka abi, ke kamar babana kike. Yuridu tahrima habihi, yana nufin ya haramtar da ita a gare shi ne yayin hakan. Fala tahillu lahu, wannan ya sa matar ba za ta sake halatta ba a gare shi, hatta yukaffira, har sai yayi kafara. Zai yi kafara nan ne kuma bitahriri raqabatin min qabli an yatamasa, ta hanyar ya yanta baiwa kafin su sake komawa su shafi juna. Faman lam yajid, duk wanda bai samu baiwar da zai yanta ba, fa siyamu shahrayn mutatabi'ain, to yana da azumi a kansa na wata biyu a jere. Faman lam yastati, duk wanda kuma ba zai iya azumi na wata biyu a jere ba, fa it'amu 60 miskina, to sai ya ciyar da miskinai guda 60. Wa hukmuhuma wa sifatuhuma ka kafaratil jima', hukuncin ciyar da miskinai da hukuncin yin azumi da kaji din nan kamar yadda hukuncin kafarar aljima'i fi shahri ramadan, kamar wanda yayi jima'i ne a watan ramadan. Fa in wati'a qabla at-takfir, idan mutum ya koma kuma ya sake kusantar matar kafin yayi kafarar, asa, to yayi laifi. Wa lazimatul kafara al-mazkura, amma duk da haka kafaran nan tana nan a kansa irin yadda aka yi bayanin ta, ba za a ƙara masa ba. wa man zahara min imra'atihi miraran, duk wanda yayi wa matarsa zihari amma yayi ta maimaitawa ba sau daya ba, wa lam yukaffir, bai yi kafarar ba, fa kafaratun wahida, to yanzu kafara daya ce akan sa. Wa in zahara min nisa'ihi bi kalimatin wahidatin fa kafaratun wahida, haka kuma in mutum yana da mata sama da daya sai musu zihari a lokaci guda duka ya hada su, yace antunna alayya ka zahari ummi, dukkan ku kamar uwata kuke, inji shi. Sai yace fa kafaratun wahida, kafara daya ce kawai akan sa. Wa in zahara minhunna bi kalimatin, amma in ya hada su kowa ya bata tata kalmar daban, ita ya mata, wacce ma ya mata, ita ma ya mata, fa alaihi kafaratun likulli wahida, to kowace akwai kafara akan sa, ko kuma fa alaihi likulli wahidatin kafara, to kowace akwai kafara daban akan sa dangane da ita. Wa in zahara min amatihi, idan mutum yayi zihari akan baiwarsa, idan yana da baiwar, harramaha, ya haramta ta akan sa, an gane aw harramaha, ko ya haramta ta wa kansa, aw harrama shay'an mubahan, ko kuma mutum ya haramta wani abinda Allah ya halatta masa, aw zaharatil mar'atu min zawjiha, ko kuma ita matar ce ta yi zihari akan mijinta, tace da shi da ubanta duk daya, aw harramatu, ko kuma matar ta haramta wa kanta mijinta, lam yuharram, waɗannan duka da kaje an faɗa nan ba sa cin tasiri wajen haramtawa, an gane ko, haramtawa yana tabbata ne daga miji zuwa ga mata, daga miji zuwa ga baiwa bai zama zihari ba, daga miji ai daga mata zuwa miji bai zama zihari ba, sai dai ya zama tahrimi ne, an gane ko. Wa kafaratuhu, amma akwai kafara, kafaratu yamin, irin yadda ake kafarar rantsuwa. Wal abdu kal hurri fil kafarati sawa, da bawa da da a wajen kafara duka iri ɗaya ne, kowa azumin wata biyu zai, ba za a ce bawa an raba masa yayi rabi ba, illa annahu la yukaffiru illa bis siyam, sai dai shi bawa ya kafararsa sai dai yayi na azumi, ba za ka dora masa kafarar yan ta bayawa ba, saboda shi ma bawan ne, ba za ka dora masa kafarar ciyar da miskinai ba, saboda daraballahu masalan abdan mamlukan la yaqdiru ala shay, to wanda la yaqdiru ala shay ta ya zaka kaifa tulzimuhu bil kafara bil ita'am, an fahimta? To abinda malam yake a nan shine, da farko malam ya fara gaya mana me ake nufi da zihari, an gane ko, sannan kuma malam ya gaya mana cewa idan mace ma tayi, ai idan mutum yayi ya kwatanta ta da mahaifinsa, yana nufin haramta ban shi ma duk ya shiga nan. Malamai sun yi sabani cewa shin sai dai inga uwa kadai, ko kuma har da uba ma, ko wani namiji, zancen da yafi rinjaye shine akan mata kawai ake yi, an gane ko, tunda mutum ya sani dama namiji ai baya cikin batun wannan, so an haramta masa auren hurrimat alaikum ummahatukum, duk mata aka faɗa, don haka waɗanda suke cikin hurrimat alaikum, waɗanda suka haramta ala ta'bid, waɗannan su ake magana, ana fahimta? Don haka uwa ta shiga ciki, ɗan uwa ta shiga ciki, ɗa ta shiga ciki, inna ƴar uwar uwa ta shiga ciki, umma ƴar uwar uba ta shiga ciki, ina ce ƴar uwa ai kai ko ya shiga, an fahimta? Sai kuma goggo, sai sirika, sirika ko ta ƙasa ko ta sama, sai kuma wanda kuka haɗa ƴan uwantaka ta hanyar shayarwa, kaga wannan ma duka ala ta'bid ne, sawabin ita ce uwar da ta shayar da kai, ko ƴar uwarka ce a wajen shayarwa, ko ƴarka a wajen shayarwa, duk sun shiga ciki, waɗannan su ne waɗanda tahrumu ala ta'bid. To mutum yana iya in yayi zihari ya kwatanta matarsa da ɗaya daga cikinsu, ya tabbata ya zama zihari, an gane? Sannan malai magana akan yadda ake kafara, ya ce kafara wato abin nan yan tabaiwa ce, in babu sai kuma ciyar da miskinai, in babu hali sai azumi, azumin kuma wata biyu a jere. Sannan malam ya ce idan mutum ya yi zihari wa mata ɗaya amma sama da sau ɗaya, ya faɗa yau gobe ma sake faɗa, in ya tashi kafara ɗaya kawai zai yi, tunda duk mata guda ɗaya ce ai, kalmar ce ta bambanta ai kalmar ce ta maimaitu amma guda ɗaya ce don haka tunda akan ta zai yi kafara ɗaya zai haka kuma in yana da mata da yawa sai ya musu a kalma ɗaya an gane saboda cewa Allah yi wallazina yuzahiruna min nisa'ihim ba ko da sun zama jam'i duk ya shiga kafara ɗaya ce a kansa amma in yayi wa wannan matar yayi wa ɗayar ma da ba yayi wa ɗayar ma to wannan sun rarrabu don ka kowace akwai kafara ta an bayyanta sannan malai magana akan wanda kuma wato mace ita idan ta yi ta ce ta haramta wa kanta mijinta ko kuma mutum ya haramta wa kansa baiwarsa ko mutum ya haramta wani abin da ya halatta a gare shi mutum ya ce wallahi ba zai sake cin tuwo ba ko mutum wallahi ba zai sake yarda a masa allura ba ai duk abubuwa ne na mubahat ko mutum wallahi ba zai sake hawa taxi ba sai mutum kuma ya zo ya yi ya haramta ya ce daga yau haramun ne ya sake cin abincin gidan wani haramun ne ya sake kallon abu kaza kaga ya haramta wa kansa ne to wannan babin sa ba babin zihari bane babin kafaratu yamin ne shi kuma zamu zo babin yanda ake kafarar rantsuwa an gane ko baka in mace tayi haka ko namiji yayi amma ba wa matarsa ba baiwarsa an gane ko kuma wa matarsa amma bai ce zihari ba sai ce ya haramta wa kansa ba zai sake taba matarsa ba an gane wannan ko da bai rantse ba fa in yace ya haramta wa kansa matarsa amma bai ce ya kwatanta ta da wata ba shi dai ya ce haramun ne to wannan kafara ce irin kafarar rantsuwa an gane wannan shi ba kafara irin wannan babban bace to wannan shine abinda malam ya faɗa bari mu dan gugutsura wannan babin na zihari saboda a fahimta sosai a cikin mas'aloli kamar haka mas'ala ta farko ita ce kun dai ji abinda ake nufi da zihari shine mutum ya kwatanta matarsa wadda ta halatta a gare shi da wadda ta haramta a gare shi Allah ya haramta wa namiji auren waɗansu nau'ukan mata sai mutum ya ce wa matarsa da ta halatta a gare shi ita daidai take da irin waɗancan matan kowace ɗaya daga cikinsu ya ɗauka ya jingina matarsa da ita ya ce in ya sake kusantarta kamar ya kusanci wancan ko ya ce da ke da waccan kamar ɗaya ko ya ce daga yau kin zamo kamar wance a wurina to wannan shi ake nufi zihari duk mutumin da ya yi wannan to ya shiga cikin babin da muke magana ana fahimta mutum yana iya kwatanta ta da wanda aka fi sani ya fi shahara a zamanin jahiliya shine ya faɗi mahaifiyarsa to amma a Qur'ani Allah bai ce dole sai zihari ya zama da sunan mahaifiya ba saboda Allah madaukakin sarki ce allazina yuzahiruna minkum min nisa'ihim yace yuzahiruna waɗanda suke yin zihari min nisa'ihim daga matansu ba tare da ya ce ziharin da wa suke yi ba ya dai ce mahunna ummahatihim su ba uwayensu bane in ummahatuhum illa allahi waladnahum uwayensu kan su ne waɗanda suka haife su ƙarya yake yi da yace ita kamar uwarsa tunda ita ba uwarsa bace to amma tunda ziharin da Allah ya ce yuzahiruna to ya nuna cewa koma da waye kai zihari yayi ba dole sai in ka jingina da mahaifiyarka ba in dai wannan ta haramta a gare ka har abada sai ka jingina matarka da ita to shikenan amma in ka jingina da wadda bata haramta maka har abada ba kamar ka ce in ka taba ta kamar ka taba matar wani kaga matar wani haramun ce a gare ka amma ba muabbadan ba in wani ya rabu da ita ko ya mutu kana iya aura to wannan bai zama zihari ba duk da cewa zama kaulin munkar ne ko mutum ya ce in ya taba ta kamar ya taba kanwarta ita ai kanwarta ta haramta a gare shi a yanzu ne amma in ita ba ta nan kanwar tana iya halatta kuna fahimta ko ya ce ta haramta a gare ko ya ce in ya taba ta kamar ya taba goggonta ita waɗannan duk sun haramta a gare shi ba mene ba ba ala ta'bid bane ba wai har abada ba a yayin da yake zaune da ita ne in ba ita ko ta mutu ko ya rabu da ita yana iya auren waccan to wannan bai zama zihari ba sai ya zama wanda ta haramta a gare shi har abada an fahimci wannan sannan kuma yana zama zihari ko da mutum bai dora ziharin akan ita matar gaba ɗaya ba, ko da wani bangare ne naka, sai ce in ya sake taba wannan hannun kamar ya taba hannun mahaifiyarsa, to ana iya raba hannun da matar ne? Duk ɗaya ne, don haka ta zama zihari, ya zama zihari cikakke. Kuna fahimtar wannan? To amma nan akwai ishkali. Ishkalin shine mutum ya kwatanta matarsa da mahaifiyarsa, amma bai ce, bai faɗi kalmar da take nuna zihari ba, amma za a iya ɗaukan ziharin. Kamar ta fito ta yi kulliya ya ce, ka yadda kika ga ƙanwata wance. Waɗansu malamai suka ce wannan ba zihari ne, kawai karkari duk abin da ya zama in ka san shingen Allah an hana ka, to kar ma ka je kusa da wurin. Tilka hududullahi fala taqrabuha, ko kusa kar ka zo, don haka ya za ka ce mata ta maka kyau kamar wance, ko ka ganta ka ce ka da na ganki sai kika mun kamar mahaifiyata, bai kamata ka ce ta maka kama da mahaifiyarka ba, sai dai ta maka kama da wata kawai. Wannan ba layin da ake zuwa kusa da shi bane, dai yana cikin kaulin munkar. Kuna fahimta? Ko kuma abin da na faɗa ɗazu shi ne daɗin soyayya sa ka ce mata momi, ko kuma ka ce mata sista, ita sistar ka ce? An gane ko? Me hukuncin wannan? Waɗansu malamai sun ce yana zama zihari, waɗansu malamai suka ce baya zama zihari sai in ya zama makrunan bil qasdi, sai inda niyya. Tuta za a gane niyyar, sai suka ce ana ganewa ta hanyar ƙarina. A cikin wani context ake? In ana cikin fada yana fushi, sai ce ai da ke da uwata duk ɗaya, ko kin mun kama ma da uwata ne, to wannan zihari ne. Ana fahimta? Amma ana cikin daɗin rai ba irin wannan ba, sai ce ta masa kama da mahaifiyarsa, an gane ko? To wannan bai zama zihari ba. Amma gaskiya shi ne a guji irin waɗannan kalmomi ma kawai. Ai za a iya soyayya ba dole sai da irin wannan kalman ba. Abubuwa ne wanda yawanci a wurin tura mutane suka ɗauko, da dai ni ba a san da irin wannan ba. So ni sweet mommy, so ni sugar daddy, sugar wa irin wannan abubuwan duk da ba a san da su ba. Gaskiya ku zaɓi wata kalmar, ai akwai sugar wani abu ba dole sai daddy ko mommy ba. Allah ya kyauta. Amma dai bai zama zihari ba kamar yadda na ce, sai dai gaskiya a kula, sannan kuma ka kula da a ina za ka iya faɗan irin wannan. Akwai inda in ka faɗa za a iya ce maka ya zama zihari, sannan ya danganta ga wace kalmar ka faɗa, an gane ko? Sai ka ce kin yi kama da wance, akwai bambanci da ke ai kin mun kama da wance, sai ka faɗi dalilin da ya sa ka ce, an gane? Murmushinta, irin tafiyarta, saiɓinta ko masifarta, sai ka ce kamar wance, ka danganta ta da wata ƴar uwarka. Akwai bambanci da ba tare da ka an gane me yasa kai misalin ba, kawai ka ce kamar mahaifiyata, kamar ƙanwata, kamar waye, to wannan zai iya sa in aka je gaban alƙali ya ɗora maka zihari. Kuna fahimta? Na ɗan faɗi wannan, na faɗi alƙali ne saboda duk wanda ta faro masa yayi irin wannan kar ya bugo mini waya ce ya zai yi ya je wajen alƙali, shi ma ina nan akan kaman babin saki ne. In ka je ka faɗi wata kalmar ta zo ta dame ka, kana son ya za ka yi, ɗauki matar a bayan babur ɗinka ku je wajen alƙali, sai ka ce ga abin da muka yi, sai ya gaya maka. Kaga tun daga nan in zihari ne, sai ku ce kasuwa ta je ka saro kayan. Allah ya kyauta. To abu na gaba shi ne zihari haramun ne a musulunci. Duk abin da yake zai iya kaiwa ga zihari bai halatta ba, saboda Allah maɗaukakin sarki ya ce wa innahum la yaquluna munkaran min alqawl, Allah ya ce duk waɗanda suke zihari nan suna faɗan kalma ce a bar ƙi, kalma ce mummuna wazura, kuma Allah ya ce maƙaryata ne, ƙarya suke yi. Saboda ita da ka ce kamar wance, ai ba kamanta ba ce, inda kamar ta ce da ba za ka aure ta ba. An fahimta? don haka shi yasa Allah cewa inna laha la'afuwun ghafur, Allah yana yafewa, kaga laifi ne, don haka mutum ya guje shi, zihari haramun ne. Asalin zihari ya fito daga wurin yan jahiliya ne. Musulunci ya faɗi hukuncin da za a yi ne, amma ba shi, amma ba musulmi ne suka kawo shi ba, yan jahiliya ne da suke wannan, saboda hanya ce ta saki don mutum ya nuna in ya sake ta ta tafi kenan har abada, in ya sake ta da kalmar saki ai zai iya dawo da ita, to sai ya ce mata ita kamar uwarsa ce, shikenan kaga har abada ba zai sake aurenta ba. In ya zauna da ita kamar ya zauna da mahaifiyarsa, to kaga ba za a taba canza wannan ba. To shine musulunci ya zo ya gyara ta hanyar ya za a samu mafita in an samu wannan. Abin da ya faruwa da aka samu wannan shine hadisin da yake cikin Bukhari da Muslim, wanda yake bada labari akan wata baiwar Allah, Khawlatu bintu Sa'laba, matar Aus ibn Samit. Ita Khawla dattijuwa ce, mijinta dattijo ne, sun tsufa dukansu, sun riga sun ragwabe, kawai shi ranar ta bashi haushi sai ga kawai yana so ya kore ta gaba daya, sai mata zihari ya ce ai da ita da uwarsa ma duk daya ce daga yau. Ita ko tana tashi ta gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta ce ya rasulullahi an samu matsala. Ce me ya faru? Ta ce mijina Aus, ka dubi duk irin amana da na masa, ka dubi duk zaman da muka yi, sai yanzu da ya ga na zama haka shine zai mun zihari, in zai me yasa bai tun lokacin ina da tsada ba, sai yanzu da ya ga ya riga ya kwashi duk mai amfanin. Sai annabi ya ce mata to ya za a yi, dan babban gida aka ku je ku sasanta? Ta ce wallahi ba ran tashi mu sasanta ba, kai za ka sasanta. Ya ce to ni ban san yadda za a yi ba, tunda ya riga ya iya za a yi. Ta ce ai wallahi sai ka san yadda za a yi. Kada sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawj, karin ka ja annabi ya ce eh, ta ce a'a. Ta ce to ba inda za ta je fa sai ta samu amsa. To ana cikin wannan suna kofar ɗakin nana Aisha ne, ita kuma tana cikin ɗaki, kawai sai Allah ya aiko da aya da dumi-duminta shine ya sauko da waɗannan ayoyin. Sai Allah ya faɗi yanda za a yi, ta ce alhamdulillah. Allah ya ce ai ka fara, an zo wurin. Sai ce kije mishi ya yanta baiwa. Ta ce ina baiwa? Bai da komi. Ta ce ya ce to je ki ce ya azumi. Ai je ki ce ya azumi wata biyu a jere. Ta ce yi din wannan tsohon. Wallahi ba zai iya ba, ni na gaya maka ba zai iya ba. Tace to dai kice ci da miskinai 60. Tace wasu miskinan? Ai wallahi ba zai iya ba, bai da shi. Ai wallahi ba zai iya ba, bai da shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sai shiru sai ci, to ni zan taya ku, amma dai sai an yi kafara ne. Tace ni zan ba ku sa'i 30, sa'i 30 tunda 60 ne. Ni zan ba ku sa'i 30. Sai ta ce za ka ba da wannan gudunmawa, to ni ma zan ba da sauran 30 ɗin. Saboda in aka rabu da ni aka cuta. Sai annabi ya ce Allah ya miki albarka, kin kyauta. Sai ta kawo 30, ya kawo 30, aka haɗa aka ja, ka raba, ya ta koma gidanta. Allah ya ƙara salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Sannan abu na gaba shine, idan mutum yayi zihari sai yayi kafarar fa kafin ta dawo, za ta koma gidansu ne ta zauna. Amma aure bai mutu ba, aure yana nan, sai dai an dakatar da auren ne sai ya gama kafara. Ana fahimta? To in ya zaga ya je ta matar kafin ya gama kafaran fa, idan azumi ne, kaga azumin ya kare, sai ya sake daga farko. An gane? In kuma dama aka rusa shi, dama sai an sake farawa. Idan kuma ciyarwa ne, to da sauransu, dole dai daga baya ya zo ya yi ko ma menene, amma ba za a ce za a ƙara masa saboda ya yi wannan ba. Wannan abun tsakanin shi da Ubangiji, sai ya yi tuba. Kamar yadda hadisin Abdullahi ibn Abbas ya tabbatar, wanda Imam Tirmidhi da Ashabus Sunan suka ruwaito, wani yayi zihari, sai annabi ya ce masa je kai kafara. Sai ya ce to kafin ya je, sai ya je ta matar. Sai dawo ya ce ya rasulullahi an samu akasi. Me ya faru? Ya ce ga abin da ya, sai annabi ya ce ku ɗaga matar nan ta bar gidan. taje ta zauna wani wuri fala takrabaha hatta taf'ala ma amaraka Allahu bi, karka saki kulata har sai lokacin da ka gama, shikenan. Ana fahimta ko? Fa'ida ta gaba ita ce kafara ta zihari, ana yin ta nefa mataki bayan mataki, a jere suke, ba za ka zo ka rungumi wanda ka ga dama ka fara ba, kamar da za ku zo mu ji a cikin babin rantsuwa. Idan mutum ya yi wa matarsa zihari sai aka zo aka ce kafara ta kama shi, to abu na farko shi ne ɗan ta baiwa ne zai yi, shi ya san yadda zai samu baiwa, inda yana da kuɗin kuma akwai baiwar, idan yana da kuɗin kuma ba baiwar, ko kuma akwai baiwar bai da kuɗin, to kaga ba zai yi ba kenan, ko kuma duka biyun babu, to sai mutum ya je mataki na gaba. Amma in akwai kuɗi akwai baiwa, sai ya azumi ba karɓa ba, ku gane magana. Idan akwai kuɗi akwai baiwa, sai ya ciyar da miskini ba a karɓa ba, ɗan ta baiwa shi Allah ya fara cewa, saboda Allah maɗaukin sarki cewa wallazina yuzahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu katahriru raqabatin min qabli an yatamassa zalikum tu'azuna bih wallahu bima ta'maluna khabir. Allah ya faɗi ɗan ta baiwa, sai ya ce faman lam yajid, duk wanda bai samu abin da aka faɗa ba na ɗan ta baiwa, shine fasiyamu shahrayn mutatabi'ain, sai yayi azumi na wata biyu a jere min qabli an yatamassa, kafin su shafi juna. Faman lam yastati, wanda ba zai iya ba, wanda ba zai iya mai ba azumi, fa it'amu 60 miskinan, sai ciyar da miskinai guda 60. Yanda Allah ya jera sunna haka suke a jere. In ka je ka dauko na gaba ka dawo da shi nan matsayin alhali mutumin bai cancanci ya tsallaka ba, sai ka tsallako ka kai shi can, to bai yi ba, ko yayi ba sai ya saki. An gane wannan? Fa'ida ta gaba ita ce idan mutum zai yi kafara ta hanyar ɗan ta baiwa kamar yadda aka ce, to baiwar sai ta cika sharuɗa. Sharuɗa ta farko ita ce ta zama mumina ce. Nan an yi saɓani tsakanin malaman Hanafiya da sauran malamai cewa shin dole sai ta zama mumina? Dukansu sun yarda da cewa sai ta zama mumina idan kafarar kisan kai ne. Idan mutum yayi kisan kai, to Allah maɗaukakin sarki ya ce fatahriru raqabatin mu'mina wadiya, sai mutum ya ɗan ta baiwa mumina, musulma kenan. To shine anan kuma cikin wannan ayar ta zihari Allah bai ce mumina ba. A wajen kafarar wanda ya karya azumi da rana da gangan, ba a ce sai ta zama mumina ba, shi sai ta zama kamar da waccan ayar ta ce ta zama madadin su duka, ko kuma waccan daban wannan daban. Zancen jumhur shine dole sai ta zama mumina. An fahimta? Tunda ana so a taimake ta ne, to kai ko mumina ta fi cancanta ta shiga ciki kafin ai abin nan sama da kafira. Sharadi na biyu shine ta zama lafiyayya ce. Lafiyayya ce. In mutum ya dauki wanda take da aibi wanda ba za ta yi farashi ba, kamar wanda bata da wata gaba a jikinta, to wannan bata yi ba ita ma. Sannan an ce in an ce raqabatin mu'mina, dole sai mace ko kuma namiji ma zai shiga. Da wata malam har da bawa wanda zai iya noma a gona, ko kuma a'a sai dai baiwa wanda za ta iya sharan tsakar gida kadai. Har da bawa namiji ya shiga, me yasa?
Zai iya zuwa noma
don tsakaninka da Allah, don aka baka bawa gona za ka gashi. An karka kawo maganar aikin yanzu, ka dubi cikin a nassin za ka duba shin da Allah ya ce fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa, shin raqaba siffa ce ta bauta, ko kuma raqaba muannas ne na ita al'amatu ta zama mace, tunda an ce raqaba. Kuna ganewa? Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ma adraka mal aqaba fakku raqaba. Menene aqaba? Aqaba ita ce 'yan tabawa, ko yan ta baiwa wancan fakku raqaba ya hada namiji da mace duk mutum ya samu ladan aqaba anan kuma sai Allah ya ce fatarinu raqabatin muminatin a cikin ayar kisan kai sai ya ce muminatin sai ta zama mace ce ake nufi tana an ce muminatin ko kuma raqaba an ce mumina saboda wasfi ne na ar-raqabatu muannas ne baka ana nufi wuya shi kuma ko na namiji ko na mace duk ya shiga baka sai ka yanta bawa ai baiwa ko kuma kana iya yanta bawa ko baiwa shine dalilin tambayar ko sai an gaba za ku yi tambaya akai duk wanda aka yi yayi da namiji da mace duk ya shiga ciki na bakwai ai na gaba shine idan mutum zai waɗannan sune sharuɗan yanta bawa ta zama lafiyayya ta zama mu'mina sai na gaba shine idan mutum zai yi kafara ne ta hanyar yin azumi to shi kuma yana da sharuɗa guda uku sharadi na farko ya zama ba zai iya yanta bawa bane shi yasa zai je kan azumi amma wanda zai iya yanta baiwa ko bawa to wannan ba zai je kan azumi ba sharadi na biyu shine ya zama azumin nan wata biyu ne a jere idan ya rushe to sai an sake daga farko ko da daga kwana 59 ne sai ya bar dayan abinda zai iya sa a ce ka tsallaka shine abu biyu shine wani azumin na shari'a wanda ya fi karfin sa ya shigo ciki ko kuma karya azumi na shari'a ya shigo ciki azumi na shari'a shine ka fara kai wata daya sai aka fara ramalana an gane to ana gobe ramalana zaka yi azumi na me na kafara gobe an tashi da safe kuma sai ka fara na ramalana ba za ka ce sai ka karasa wancan ba sai ka gama sai ai hutu ranar sallah kadai an fahimta washe gari kuma sai ka dora daga can ka ci gaba inda za a zo washe garin sallah sai baka ci gaba ba to waɗancan da dadin da sun rushe kuna fahimta sharadi kenan shine na at-tatabu' yana daga ciki shine mutum yana iya karyawa idan daga cikin dalilai na shari'a da suke iya sa a karya azumi ya tabbata kamar ranar sallar idi ta zo a ciki kana yi idan sallar idin azumi ne ranar sallar ce kadai idan sallar idin layya ce to wannan wuni hudu ne da ranar sallah da wuni uku da suke cikin ayyamut tashriq wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana azumi a cikin su an fahimci wannan ko kuma wanda yake da wani uzuri na shari'a kamar rashin lafiya kamar tafiya kamar haila in wajen mace ce ko da abu da rashin tsarki wannan duk wanda shari'a ta san dama ana iya karya azumin ramalana da shi to shi ma wannan in dalilin yasa ka karya baka da laifi zaka iya dorawa daga baya an gane wannan amma sai ka in yazo zaka ci gaba da kidaya ne baraka ce wannan kwanaki uku sun tunda sun shiga cikin can sun tafi kenan sai kai 57 sai ka cika kuma zai zama kwana 60 kenan amma idan ranar 1 ga wata ka fara to sai kai amfani da kwanan wata in aka ga wata a 29 kaga ka samu ragin 1 amma in ba ranar 1 ga wata bane ka fara to koma yaushe ne zai zama kwana 30 zaka cika an gane wannan sharadi na uku na karshe shine zama akwai niyya kowane azumi wanda yake na wajibi ne akwai niyya da azumin farilla na ramalana da azumin kafara da azumin nazar na bakance dole na azumin tuma ne na wajibai dan haka dole sai da niyya annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa man lam yubayyi siyama minal layli fala sawma la sannan abu daga ba shine idan mutum zai yi kafarar zihari ta hanyar ciyarwa ne to shi kuma yana da sharuɗa shi ma guda uku sharadi na farko shine ya zama ba zai iya yanta baiwa ba kuma ba zai iya azumi ba kafin aje kansa duk wanda zai iya azumi an gane to ba zai ce tunda yana da kuɗi shikenan a sai yayi azumi tuku in ba zai iya azumi bane to shine sai a zo kan batun ciyarwa sharadi na biyu shine ya zama waɗanda zai ciyar da su ɗin zama musulmai ne kuma ƴantattu irin waɗanda suka cancanci a basu zakka an gane ko sai dai ya ciyar da musulmi miskinai mabukata kuma waɗanda suke ƴantattu sannan kuma sharadi na uku shine idan yazo kowa ya bashi iya abin da shari'a ta ce a bashi shine ne kullu miskinin nisfu sa kowa ya samu akalla rabin sa'i daya akalla rabin sa'i daya ai kun san sa'i ko shine muddun nabi guda hudu irin wanda kuke ciyarwa irin wanda ake cirewa a lokacin zakatul fitr to rabin sa shine daidai duk wata ciyarwa da kaje an ce wajibi to irin wannan shine da ciyarwa na azumi wanda bai samu wanda ba zai iya azumi ba tsoho in yazo ciyarwa duk irin wannan ɗaya ne da ciyarwar da aka ce wanda a aikin hajji yake da fidiya a kansa duk irin wannan ɗaya ne da ciyarwa irin wannan ta kafara kafarar rantsuwa da za a ci da mutum goma duk irin wannan ɗaya ne da ciyarwa ta kafara a wajen zihari duk irin wannan ɗaya ne an gane wannan ko shine idan zaka ba su haɗi ne haɗi to sai ka ba wa kowa rabin sa'i ɗaya shine irin ƙaramin mudu ɗin nan namu guda ɗaiɗai ya kai daidai rabi an gane ko idan kuma zaka bayar da duk abin da ya kai sa'i guda kuma kaga yafi wannan ƙaramin mudu ɗin an gane sai ya kai kusan kwano ɗaya irin na tiya da ake amfani da shi a wanda suke da shi babba don haka dai in kun fahimta zaka ba kowane mutum ɗaya mudu ɗaya kenan da ya ce 60 ba za ka hada 20 sai ka ba wani ka ba wannan 20 ka ba sai dai kowane mutum ɗaya ka ba shi ɗaya kuna fahimta wannan hanya ta ɗaya kenan hanya ta biyu shine kana iya samun mutumin da ke da iyalai a gidansa tunda duk iyalan gidansa su ma sun cancanci zakka da shi da ƴaƴansa to sai ka ce wannan yana da mutum goma a gidansa sai ka ɗebi mudu goma sai ka bashi shi da iyalansa kun fahimci wannan ko mutumin da yake da iyalai 30 shikenan ka bashi 30 wannan ma ka bashi 30 amma ba wai da sunan nashi shi kadai ba akan da shi da sauran to kaga ka cika 30 in ba haka ba sai dai ka ɗebi kai ɗaiɗai ka bayar an fahimci wannan wannan hanya ta ɗaya kenan hanya ta biyu ita ce wannan na faɗi hanyar nan idan wannan fa dukkan fara kowace iri ɗaya ce mun zo rantsuwa ba sai na maimaita muku ba duk ciyarwa idan aka ce ta kama ka haka ake yi idan rantsuwa kaga mutum goma ne to in ka samu mutumin da ke da iyalai goma da matarsa da ƴaƴansa sun kai goma sai ka ba su mudu goma shikenan wannan idan zaka bayar da haɗi kenan mutum ya je ya sarrafa shi yasa aka ɗan aka sa maka abun da ɗan yawa amma idan zaka ba su sarrafaffe ne zauna ka ci to wannan in ka ba mutum iya abun da zai koshe shi a yanzu ka gama ciyar da shi tunda ai ka gama masa aikin wancan baka yi aikin ba shi zai yi shi yasa aka ce sai ya kai mudu ɗaya shine rabin sa'i amma wannan idan kana da tuwo ko kana da shinkafa ko kana da gari a jike in wanda zai ci ne amma wanda zaka ba shi ya taba kaɗan ya bari baya ci abinci mai kyau wanda yake zai gina jiki lafiyayye sai ka zaunar da mutum kafe ci ya koshi to ka gama da shi wani ma yanzu next sai kai wa mutum 60 ka gama ciyarwa an gane ko ka ciyar da 30 irin wannan gwaurayen masu gida kuma sai ka ba su su kuma masu mata masu mace ɗaya da ƴaƴa huɗu kaga biyar kenan su ma sai ka hada sai ka samu su ci sauran duk wannan in kai yayi an fahimta ko haka wanda azumi ya kama shi tsoho ba zai iya yi ba to in yazo zai iya daukan kwana 30 din kawai sai a dafa abincin da mutum 30 za su iya ci in mutum 30 suka ci yughadihim aw yu'ashihim ko abincin rana ko abincin dare yayi amma banda breakfast shi a shari'a ba dauke shi a matsayin abincin kirki ba abincin kirki shine abincin rana ko abincin dare ko ka ba su duka biyu amma in baka ba su duka biyu ka ba su daya ma yayi ana fahimta to fa'ida ta kusa da ƙarshe ita ce abinda muka faɗa a baya mutane su kiyaye amfani da kalmomin da za su iya sa wani ya ce musu kamar sun yi zihari yawwa kalmomi da dalilin siya da dalilin soyayya za su zai sama a faɗi uwa ko a faɗi ƴar uwa ko a faɗi waye a guje shi haka kuma ita mata ta ce wa mijinta tana ce baba kuma ta ba su ce babanmu to wannan shi ma gaskiya a shari'a babu. A shari'a akwai girmama miji, an gane? A shari'a magabata ba sa kiran mijinsu da sunansu. Mu a al'adarmu galibi mace za ta girmama miji ta ce baban wani, to amma su magabata musamman lokacin sahabbai suna cewa mazansu ya sayyidi ya shugabana saboda girmamawa. Shi yasa za ka ji riwayoyi ma na mata waɗanda suke ruwaitowa daga wurin mazajensu sai ka ji ta ce haddathani sayyidi, kai ka ce ita ta mai da ita kanta kamar baiwa ce a gabansa, ta ce ubangidana ko mai gidana, an gane, ko shugabana shi ya ban labarin kaza. To kuma ka san kalmar da kake gawa mutum tana tasiri wajen yi masa biyayya. Yanzu a ofis duk wanda ake ce masa sa, ba za ka ce sa kuma ka saba ba, galibi haka ne. Ko kai da abokinka ne idan wasu na girmama kai sunan da kake kiransa daban, to zai iya sa girmansa wajen tasirin ya yi ka yi masa biyayya ƙasa da wanda su suke kiransa da suna na girmamawa. Ku lura da wannan sosai. Mahaifiyarka wanda kake kiranta da suna na girmamawa, mama ko momi ko baba ko wani suna dai, ya fi tasiri sama da wanda ya tashi mahaifiyarsa yana kiranta da sunan da ya koya wanda kishiyarta take kiranta da shi, an gane wannan? Don haka lalle yana da kyau mata su koyi ladabin kiran mazajensu da suna na girmamawa, an gane? Ba ladabi bane don kin ce baban wane ko kice, amma kawai don kun tashi sunansa Sani sai ma kina ce masa Sani, a gaskiya ya wannan ya wuce haka, miji ya wuce haka, an gane ko? Yawwa, ba laifi bane ki ce wa mijinki my boss ko your excellency, yawwa, ko master. Yanzu wata ta koya. Sannan abu na ƙarshe shi ne mun ji cewa mace ba ta yin zihari wa miji. A wurin waɗansu kamar saban Shafi'iyya sun ce in ta yi ita ba ta yi kafara. To amma Al-Qur'ani abinda Allah ya ce allazina yuzahiruna min nisa'ihim, wanda suka yi wa mata. Amma namiji in yayi bai zama zihari ba, a in mace ta yi bai zama zihari ba. To wannan shi ne abinda matsalolin da suka shigo nan na rage ɗan lokacin ne saboda akwai mai tambaya ya yi a yanzu, saboda muna yin sallah babu tambayoyi. Muna da karatu yanzu a NTA karfe 9 a karfe 8 insha Allah. Na'am, akwai mai tambaya? Na'am, salam. Amurga mun faɗa wai mutum a cikin fushi mahaifiyarsa tana da faɗa sai ce matarsa kamar mahaifiyarsa wajen faɗa. Na ce maka siyaki shi zai nuna menene context din. Ai maganar da suke yi magana ce ta yanda za a iya gane menene. In magana ta yi kama da zihari, cewa yana kwatanta ta da mahaifiyarsa ne don haramta wa kansa ita, to ya zama zihari. Amma ya kwatanta ba alamar magana da suke ba ta nuna alamar haramtawa ba ce, to ya faɗi magana ce mun karam minal qaul amma bai zama zihari ba. Wallahu a'lam. Na'am. Abi tsaye ne tambayar ka da tasa duba bambanci. Ana cewa matarsa umma wance, ita ma sai ya ce mata umma wance ko? Ba wannan bai zama zihari ba kamar yadda na gaya muku. Na dai ce muku kawai a kiyaye duk kalmar da za ta iya sa wanda take ƴar uwarka ko mahaifiyarka kake kiranta da irinsa, to karka kira matarka da irin shi. Amma na ce muku wannan bai zama zihari ba sai in alamu sun tabbatar sun nuna alamar ya nuna don haramtawa ne. Na'am. Salam. Yace da aka ce miskinai fakirai ma za su shiga ciki? Ai in miskini ya shiga to ai fakiri shine lamba ɗaya, ai miskini lamba biyu ne. Yawan an ce fakiri kamar wannan kenan, an ce miskini kamar ni kenan. Na'am. 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 Eh, sosai ma ina tambaya akan kafara ana iya yin ta kafin abun ya zo, ana iya yi. yanzu nan Allah ya ce min qabli an yatamasa, dama shi a fili yake tun kafin mutum ya dawo ga matar ne zai yi kafara. To in azumi ne dattijo ko dattijiya da ba za su iya azumi ba, sai aka zo za a yi, dama an sani ba to da ka ga ba warkewa za a yi ba, ci gaba ne, to za a iya a gama ciyarwa kawai tun ranar azumin farko? Za a iya, ba dole sai an gama ba, ana iya yi a farko, ana iya bari sai tsakiya, ana iya bari sai an gama duka a yi duk wanda aka yi yayi. Na'am. Sala duk inda mutum ya faɗa ya zama zihari, ba dole sai in ya nuna ta da ɗan yatsa ya faɗa ba. Na
kamar yadda ka faɗa, idan mutum ya zihari matan za su koma gidansu,
za ta jira shi mana sai ran da ya gama. Ai in bai gama kafaran nan ba, tunda Allah ya ce fa tahriru raqabatin min qabli an yatamasa, matukar bai ba za ta dawo ba. In ya ce ba zai yi ba, to sai dai a raba su, ai wajibin sa ne sai yayi. Ba zai ne sai an diba masa lokaci ba, kawai in ya ce ba zai yi ba kwata kwata, shikenan ya je kotu a ki, sai a sa shi dole yayi. Ai ana iya dauka daga kudin sa a ciyar din, ka fahimta? Yawa in ya zama ba zai iya azumi ba, ko kotu ta sa shi dole yayi, ke kan yana iya sa shi dole yayi, ai ko a dauki kudin sa yan tabawa. Amma in ya mutu a tsakanin wannan lokacin, ai har yanzu matarsa ce za ta ci gado da sauransu, kuma za ta yi ta kaba. Wani zai iya ciyar masa duk abin da ya shafi hukuk maliya a musulunci, wani yana iya wa wani bashi, in ana binka wani ya biya maka yayi, ai don haka shi ma wannan yayi, in wani ya biya maka
wajen ciyar wannan.
Ta kalle matan da yawa. Na'am.
Ya kuma. Ke ba su biya da nan lunch. Mun zai
saki ba su dare. Mun gida daya. A'a, bai batun da ai mutane wai ke cewa kamar kai ne da mutum. Tunda ya cancanta a yau sai ka bashi yau. Gobe ma ita ce zai karbi na gobe. Jib ma zai karba ba a rana daya ba. Ai duk mutum daya kai wa. Allah ko cewa yi 60 miskinan, miskini 60, yanzu ka ba miskini ɗaya ne sau biyu, baka su ma waɗannan ka ba su da safe, ka zo ka sake ba su da rana, ka ba miskini ɗaya ne sau biyu, shi ko Allah ya ce miskini ɗaya sau ɗaya, ka fahimta? Baka da haka ka yi ka sake wa mata goma. Na'am. To an gama. Na'am. In mutum bai kafara ba, matar tana karkashin probation ne, ba za a ce ba aure ba, amma ta haramta ya taba ta ne, amma aure yana nan. Babu saki, in yace ba zai yi ba, sai dai in dai bai sake ta ba, ai ba ta saku ba. Abinda fa aka hana shi, matar har yanzu tana nan, bai isa ya taba ta bane, amma matarsa ce. Abu ɗaya aka hana, za ta iya masa girki, za ta iya wanka. Ta masa kwalelenka, amma ba zai taɓa ba. Shikenan shi ne abin da aka hana. Min qabli an yatamasa, ba a raba auren ba, kar ka manta. Zai iya mene? Eh, mana in yace ya sake ta shike, dama me yasa ya faɗa? Ai dama yana so yayi sakin ne yasa yayi. Amma Allah yace summa ya'uduna lima qalu, in mutum ya faɗa kuma ya fasa ne, ai galibin saki ba mutum yakan yi nadama ba. To in mutum yayi nadama, ai shi ba a fasa sakin shi, wannan mutum yayi nadama ana fasawa, shine kawai bambanci, saboda wannan ba saki bane. Ta alaikum salam. Shine na karshe fa. To duk babin su ɗaya ne, in mutum ya fara yin azumi kowanne ne, sai mutum ya sha ruwa ko ya ci abinci da mantuwa ko da kuskure, ya ci gaba, Allah ne ya ci da shi, in ji manzon Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi baynana wa bayna ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alayna masa'ib ad-dunya wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma abqaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la tusallit alayna man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma aghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. الله أبيجيك بعد العافية قدوك أن قوم وأندمك أنبتا وأندم مؤنبتا بشكين أن قوم مسلمين. الله كباس العافية الله كباس العافية وأند سك رسول الله أبيجيك غافر تامسو وأند سكي دلافية الله ككارا مسلافية دأرزكي الله كربا مدى dukkan damuwa da kunci da yake damun mu a kasar mu da sauran kasashen musulmi da gidajen mu da jikunan mu da dukkan al'amuran mu. Allah ka daidaita al'amuran mu, ka daidaita tsakanin mu da abokan auren mu, ka daidaita tsakanin mu da zuriyar mu, ka daidaita tsakanin mu da iyayen mu, ka daidaita tsakanin mu da makotan mu, ka daidaita tsakanin mu da dukkan al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ka ba mu zaman lafiya da kuma lafiya a cikin kasashen mu da jikunan mu. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.